Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litini 3 ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu makiri ne tare da Sahabu Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar malaman jami'o'in gwamnati a jamhuriyar Niger sun fara wani yajin aiki na mako daya a yau da ake bude makarantu na wato bayan sun je babban hutu. Za ku kuma ji cewa tsohon gwamna na jihar Sokoto Attahiru Bafarawa ya kai ziyara a jihar Bayelsa inda ya gana da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan domin neman goyon bayansa. Bayan haka kuma Salu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi. Sai kuma sharhin wasu jaridu na Najeriya da kuma wadda baban gida Jibrin zai gabatar da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon tana duba janye dukkan dakarun Amurka na musamman daga jamhuriyar Niger tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a faɗin nahiyar Afirka, kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labarai suka nuna. Jami'an Pentagon sun gaya jaridar New York Times nan Amurka cewa tashoshin mayakan Amurka da ke kasashen Kamaru da Kenya da Libya da Tunisia duk za a rufe su da zarar sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya amince da wannan shiri. Amma Amurka za ta ci gaba da jibge ko kuma barin sojoji masu yawa a kasashen Najeriya da kuma Somalia. Kamar yadda jaridar ta New York Times ta faɗa, matakin canji ne da Amurka ta tsara daga yakar yan ta'adda zuwa mai da hankali kan manyan yaƙe-yaƙe. Matakin yana zuwa ne bayan da wani harin da mayakan sa kai sa kai kan sojojin Amurka a Niger bara da ya sanadin halaka sojojin Amurka hudu, lamarin da ma'aikatar tsaron ta Amurka ta dauki laifin wato rashin kulawa. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ketare teku zuwa Turai bana, yan fasa korin mutane suna daukar kasadar mai hadarin gaske fiye da a baya wajen jigilar mutane zuwa Turan a daidai lokacin da dogarawan ruwan Libya suke kara kama kananan jiragen ruwa da ake safarar bakin hauren da su, lamari da ka kara yiwuwar mutuwar su a kokarin ketare tekun. Wannan yana daga cikin sakamakon wani rahoton hukumar ta yan gudun hijira da aka sake a safiyar yau Litinin. Rahoton ya nuna cewa mutane 2,276 ne suka mutu a bara a kokarin ketare tekun zuwa Turai, yayin da bana mutane 1,095 ne suka halaka. Halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai Associated Press ya ce gwamnatin Libyan da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ta yana dokar ta ɓace babban birnin kasar da kewaye, yayin da ake ci gaba da gwamnati faɗa tsakanin ƙungiyoyin sa kai, lamari da ya kai ga halaka mutane 39 da jikkata wasu 95, wasu fursunoni 400 sun arce daga gidan yari. Ƙungiyar kare hakkin bil adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta yi kira da a kawo ƙarshen sayarwa ƙasar Saudiya makamai nan take biyo bayan harin bam da ta kai kan wata motar ƴan makaranta har ta kashe mutane 51 cikin su har da yara 40 a ƙasar Yemen. A wani rahoto da ta wallafa jiya Ladi, Human Rights Watch ta kira harin a zaman laifin yaƙi, wadda ƙungiyar ta ce harin ƙari ne a jerin munanan hare-hare da Saudiya take kaiwa da suka halaka farar hula a wuraren bukukuwa ko a taron jana'iza a asibitoci da makarantu a ƙasar ta Yemen. Rahoton na Human Rights Watch ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar taron dangin da ke samun goyon bayan Amurka ƙarƙashin jagorancin Saudiya ta amsa cewa lallai ta tafka kurakurai a fafata da take yi da ƴan tawayen Houthi. Rundunar ta amsa cewa kurakuran wato ya sun afkawa kan waɗanda ba su san hawa ba da ba su san da sauka ba. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Pakistan ta yi watsi da rahotanni da suke nuni da cewa Amurka ta soke tallafin soja na kudi dala miliyan 300 da take baiwa kasar ta nama cewa ita Pakistan kudaden bashi ne da kasar take bin Amurka wanda ta ce ta kashe su wajen yaki da ta'addanci. Ministan harkokin wajen kasar Shah Mahmud shi ya bayyana haka bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana cewa ta soke baiwa Islamabad tallafin saboda kasar ta gaza daukar matakai kan kungiyoyin yan ta'adda da suke cikin kasar. Wannan sabon rikici da yake tashi dangantaka da ke kara tsami tsakanin kasashen biyu yana zuwa ne ana saura yan kwanaki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma babban hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford suka yi ziyara kasar da ke kudancin Asia. A Rasha dubban yan kasar ne suka fantsama kan tituna domin zanga-zangar nuna rashin amincewa da rashin wato da shirin gwamnati na kara shekarun karbar kudin fansho da ta bullo da shi cikin watan Yuni. Mata a shekarun za su karu daga 55 zuwa 63, maza kuma daga shekaru 60 zuwa 65. Sun yi zanga-zangar duk da sassauci da shugaba Vladimir Putin ya yi. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a birane da suka hada da Moscow. Rahotanni kuma na cewa ana an gudanar da zanga-zangar a birane a kasar akalla 12 ciki har da St. Petersburg. Nan da nan dai babu rahotanni hukumomi sun yi kame a wuraren zanga-zangar waɗanda gwamnati ta amince a gudanar. A wani lamari na daban, ranar Juma'a Rasha da Eritrea suka fara da dangantaka su ta fuskar diplomasiya, sa'ilin da hukumomi a Moscow suka ba da sanarwa za su gina wata cibiya kan harkokin zirga-zirga a ruwa a tashar jiragen ruwan Eritrea da ke gabashin Afirka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan Washington DC. Yayin da ake komawa ajin karatu a yau Litini 3 ga watan Satumba a jami'o'in gwamnatin Jamhuriyar Niger, malaman jami'o'in kasar sun fara wani yajin aiki na mako daya da nufin nuna bacin ransu akan yadda suka ce mahukunta sun yi biris da wata bukatar da suka gabatar a cikin watan Yuni da ya shige. Suleiman Muni Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanayin taciba-taciba da aka shiga dangane da batun zaben shugaban jami'ar Maradi wato rektar da na mataimakinsa shine babban dalilin da yasa malaman jami'o'in gwamnatin Niger yanke shawarar kauracewa ajin karatu a tsawon kwanaki 7 daga wannan Litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu. Sakataren kungiyar SNECS ta malaman jami'o'in Niger na Bala Adare da na kira ta wayar telefon ya yi min karin bayani.
Wannan university da aka yi shekara 2010 Maradi da zandarratawa aka ce da inda ta kamata aka kai a zaɓe a zaɓe su to Maradi ta cika wannan abin da addade a zaɓe tunda har bayan an zaɓe sai da aka kai zaɓen rakitar kawai sai ministry to da rana tsada ya kashe wannan abu ba gaira ba saba to duka gaira da shi ne makacin mun ba mu yaɗa ba a komo zaɓen rakitar in ba a komo za mu umarni da hanya wata doka ta ba mu ƙarya abin da ya kai mu yajin aiki.
Yajin aiki na sati guda bai yawa ba?
Sati guda? Ne wata hudu da suka yi fa su kula da abun ba wannan shi da iya wata hudu muka faɗa musu kunci muka kula da shi sai yanzu da muka yi yajin aiki za a jasa shi guda bayya
wannan yajin aiki kun tsunduma ne a daidai lokacin da ya kamata a koma kan ajin karatu. Shin ba ganin wannan zai iya zama wani cikas ko kuma ya jawo illa a game da al'amuran shekarar karatun ba na baki da?
Ba iya mai gida ba cikin ba wai muna so mu yi yajin aiki don mu fata harkar lafiya wanda muke tambaya a zaɓe da tsar na university ɗan da ku san kulu da ta tsari.
Na tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu amma ya ce ba zai yi magana ba a halin yanzu. Sai dai ya tabbatar min da cewa akwai hanyar sasantawa tsakanin ofinsa da masu wannan yajin aiki. Tuni dai uwayen yara suka fara kiran bangarori akan maganar sulhu. Metir Mali Malam Dauda mamba ne a kungiyar uwayen yara 'yan makaranta.
In makaranta ba ta yi ba, fikita ba ta yi, shari'a ba ta yi, cin gaban ƙasa ba ta yi, dole ne in abu ne ta wuri a diba kowa ya rage hamzarin abin na gidan a samu a tattauna a samu wani abu na kwarai.
Haka shi ma ɗan rajin kare haƙƙin jama'a Hamidu Sidi Fodi ke cewa zama kan teburin sulhu ita kaɗai ce mafita.
Su wannan mushi na jami'a ni ba wani ya kamata su yi a baran ma ba wani karatun ciki a kai ba. duk wannan jami'an da jarin kari ba ya kuma kan suka ciki ya abu guda ne ake ba su a ba su ilimi dijin dai babu gaskiya a cikin wannan tayyan ana so ba a su an zura gurin shawara
a makon jiya kungiyar daliban jami'ar Yamai ma ta yi barazanar kauracewa ajin karatu muddin hukumomin ilimi ba su magance wasu matsalolin dake addabar su ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Adalla a gaida Sule Mumuni Barma Yayin da ana dada shiga kakar siyasa a Najeriya masu neman shiga takara a matsayi daban-daban suna ci gaba da zagayawa a fadin kasar domin neman goyon bayan jama'a to kowane ne mutumin da ya bayyana sha'awar sa na tsayawa takara kuma yake zagayawa a wannan karo ga wakilinmu Abubakar Lamido Sakwato da ƙarin bayani
na baya-bayan nan shine na tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dulhatu Bafarawa dake neman takarar shugabancin kasar ta Najeriya a tutar jam'iyyar PDP ya kawo ziyara a yankin Niger Delta mai arzikin mai da ya hada da jihohin Rivers Cross River Akwa Ibom Bayelsa Delta da kuma Edo da nufin goyon baya ga al'ummar yankin na Niger Delta kuma yayi wata ganawa ta musamman da tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan a ofishin sa dake birnin Yanaguwan jihar ta Bayelsa yace yana cewa ne na san tsohon gwamnan jihar Sokoto Bafarawa tun lokacin ina mataimakin gwamnan Difire Alamisiya na jihar ta Bayelsa lokacin Bafarawa yana gwamnan jihar Sokoto kuma mun yi aiki tare lokacin da ya shigo jam'iyyar mu ta PDP a shekarun 2014 lokacin da nayi takarar shugaban kasar Najeriya karo na biyu sannan kuma na san gwamna Bafarawa yayi abin azo a gani a lokacin da yana gwamna a jihar Sokoto da ya juya akan yawan yan takarar da suka fito mu jam'iyyar su ta PDP da kuma masu ficewa tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Jonathan yace yana cewa ne wannan ai ba wata matsala bace ga jam'iyyar mu ta PDP kuma muna da tsare-tsare da muke bi wajen fitar da yan takara musamman na shugaban kasa shi ma jagoran tafiyar tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa kuma mai neman takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP yace
kamar da aka sani Allah shi ke zaben shugaba saboda haka ganin yadda nagga mutane sun karbe ni na san abu ne daga Allah kuma na mai da kana ga Allah duk abin da yi na san haka yi amfani gare ni saboda goyon bayan da nake samu ina ganin abu ne daga Allah kuma da shugaba da godi mallaka
babban daraktan yakin neman zabe na Bafarawa Sanata Wambana yace suna da matukar kwarin gwiwa na ci gaba da goyon bayan takarar Bafarawa yace
jama'a sun amince da neman takarar sa kuma mutane suna zuwa wurin kawo kansu da kansu zuwa office mune aka ce yadda ba su neman takara
yanzu dai a bayyane take cewar dan takara da dama na ci gaba da kewayawa musamman a jam'iyyar PDP a sassa daban-daban na kasar bisa yadda masu sharhi akan al'amura ke ganin cewar jam'iyyar PDP tana hannun gwamnan jihar Rivers Yesu Wuke bisa la'akarin cewar yayi ruwa yayi tsaki wajen zaben shugaban jam'iyyar PDP na yanzu Chief Uche Secondus don haka duk mai neman takara sai ya doso jihar Rivers kuma karshen mako sai da shugaban majalisar da a wannan Najeriya Bukola Saraki ya kawo irin wannan ziyara ga gwamnan jihar Rivers da kuma tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa madalla da fata an shakata da wannan dan gajeruwar waka kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3:14 na dare a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe
Da rashin ta yi akan bar araha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu kawo ƙarshen firarmu akan takaddamar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Masananmu Aladi Suleiman Bello da Dr. Lawal Habib Yahaya za su bayyana mana irin hoɓasan da ya kamata gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwansu su yi domin tattalin arzikinsu ya haɓaka. Jama'a sai a biyo mu domin jin ƙarshen firar.
Alayhi Suleiman Bello, ga dakta ya ce fa ba za ku iya ku kaɗai ba, amma sai wani ke ganin kamar kuna da ƙungiyoyi da hukumomin ku, kuma hukumomin da kuke hulɗa da su na ƙasashen duniya. Misali, ba wata kafa da za ku yi amfani irin wannan kamar international connections da ake faɗa. Misali, ku ci gajiyar wannan abu kafin ma a kai ga cewa tunda watakila za a kai wani mizani da ƙasashen biyu za su gane cewa ya kamata mu sasanta.
Eh, akwai kaga misali kamar akwai chamber of commerce da zima zan agriculture, akwai manufacturer association of Nigeria, these are all about da suke da alaƙoƙi da irin su. Yanzu kamar ita chamber movement is world over, kowanne gari akwai shi. So these are bodies wanda za a iya yi mu'amala su a samu a ci gajiyar wannan abu. Kasan shi wannan yakin wato abu ne na fuska biyu kamar for Nigeria. Implication for Nigeria shi ne abubuwa ne guda biyu. Kasan foreign reserve dinmu yanzu na Nigeria 90% a dala yake.
Kashi 90 bisa
100. Sannan kuma kamar kashi 4 ko kashi 5 yana da yawan biyar, ko kuma suna wani gaban nan. To kasan yanzu idan aka samu wannan matsalar ta kaddama da abin nan, kasan Najeriya za su iya daga nasu inda America suke kashi 90, a ce misali mai bi ko da kashi 40 ya dauka, kaga su sun rabu. Sau kuwa zai so ka ajiya da kudin sa. To idan America suka yi sawancin yaki, abubuwa ne za su ta fuska guda biyu. Mu da wasu irin mu za su iya tanda akalansu su koma Raymond B. Wanda kaga wannan magana da ake tsakanin Najeriya ta magana currency exchange a yan jima ana yi. Amma yanzu a wannan shekarar watan hudu ga wannan shekarar akai sani agreement din. Me yasa tun da ba ai ba? Saboda da ai babu na manzo abin yayi zafi sai suke neman mafita. Kaga su Chinese suka kan da karki suka sani wannan agreement din. Saboda Chinese su ne largest exporters of commodities a duniya.
Su suka kowace kasa fitar da kasashe kayayyaki.
To kuma a Najeriya China ita ce abokin hudun mu ta farko, kuma mai binta sai America. Inda America suka fi su sun fi su karfi, misali sai masali kamar mai ne muke ba a America, kuma shi abu ne mai jan kudi da yawa, amma kayayyaki masu yawa kuma sun birka China. So shi sai China sun dara su to ai America ba su wannan abin ya canja ba. Misali yanzu gap din da yake tsakanin America da abin nan ya ce ya karu, su exports din su ya reduce. So idan kamar da ya ce zawarcin ba za a yi, to amma sai mun yi takun. So idan muka yi kuma 'yan kasuwa suka yi da kungiyoyin 'yan kasuwa wanda suke da capacity da know-how da za su iya fita su nemo abokan hurɗa a kungiyance ina ga za a yi samun nasara.
To amma watakila ko da a kungiyar ne wani zai ce kuma akwai musbatin tunda alaka ce ta ƙasa da ƙasa, an ce sai wani lokacin wasu al'amuran sai gwamnati ta saka hannu. Baka ga har yanzu dai ana buƙatar misali shigowar gwamnati? Misali
ai yanzu idan ka tashi daga nan zaka je China kai hulɗa, ai Najeriya embassy tana nan, ita za ta zama muku gobe ce, ai shine gwamnati. Yanzu in zaka tafi ka je kai wannan hurdar ko karama ce, yan basu suna bukatar ka sanar da su kuma ka sanar suna ciki, saka dole kamar shi yake za a kisha organized private sector. Zai zama murhu ne da gwamnati da organized private sector da su kuma waɗannan mutane na waje. Ai ba za ka yi wani abu gwamnati ba, ai gwamnati ita ce jigo, kamar mutum ne a ce zai shigo baka da abu gida, ai sai haka dama.
To kamar yadda ɗanzu muka faɗi, ƴan kasuwa suna da ɗumbin ƙalubale. Na farko kawai tsari ne na zaman marina, musamman mu a nan arewa misali za ka iya cewa. Sannan kuma gashi ɗanzu kai mana bayanin cewa akwai ƙarancin tallafi da sauransu. Har yanzu dai kuma karancin wannan wato zaman murnar ya sa da yawan daga cikin yan kasuwa duk da suna da kuɗi a hannun su amma ban san alfanin irin waɗannan cibiyoyi naku na kasuwanci masana'antu ba na cikin gidan ma ballantana na ƙetare ya kake ganin koda su waɗannan cibiyoyin sun shigo ciki yan kasuwa da tunda dama dai su dai muke so a ci misali a ƙarshen ƙarshe da su da ma waɗannan ba yan kasuwa ba sun amfana da lalari ya za su ci gajiyar wannan yunkuri misali na ƙungiyoyin ku misali
kasan ga ta gaskiya akwai nakasu wajen ilimi na zamani shi kuma kasuwanci na zamani yanzu gaskiya sai da ilimi na zamani saka kira shi da cewa waɗanda suke da harka suke da tunanin yin abu su nemi ahalin abin su yi da su in baka sani baka tambaya gani suke gaba da yawa su da ranta kamar irin wannan kungiyoyi ba su da amfani amma suna amfani kwarai da gaske yanzu idan ka shifta waje za ka yi harka na san wani dan kasuwa a nan a baya wanda ya je zai siyo injina wajen shekara 20 da wani abu suka wuce kasancewar shugaban chamber of commerce na Kano yana garin da ya je wajen meeting dinsu ya sauka masa abubuwan da yawa so kamar waje da ka an ce kana misali irin kungiya kamar Marfasha Association of Nigeria ko kuma Chamber of Commerce wato ana ganin cewa eh kai sahihin dan kasuwa ne sahihin mai masana'anta ne amma kawai ka zo zika ku ce kawai ka zo kamar kuma in Najeriya take kaurin suna wajen abubuwa na rashin kirki
na
almundahana ba kowa zai mu'amala da kai ba saka dole su kungiyoyin su fita su wayawa da yan kasuwa kai yan kasuwa kuma su ba da dama a waya musu sai kuma su shiga cikin wannan harka dan su fahimce ta dan kuma su samu sauƙin wannan abin
wai to tunda magana na an dade ana yin ta kuma watakila ku a matakin ku ko dai na jaha ko na tarayya da kuke harkanan ta Nasima kuna da bayanai ko rahotanni irin waɗannan akwai wani yunkuri da kuke ne a hannu daya ku wayar da kan yan kasuwa ko ku ankarar da su a ɗaya hannun kuma ku ankarar da gwamnati
eh ana yi ai kullun za ka ga cewa chamber of commerce tana meeting da gwamnati sai amara da gwamnati ka kuma yanzu ai tsohon shugaban chamber ne ma yanzu yake commissioner masana'antu a Kano sai haka kaga shi ya fahimci yana yanzu ya shigo kowane bangare saka kalubale yana kansa ya hada wannan abin nan ya fahimci da kowa zai saurare shi saboda yanzu komai ya kare akan teburin sa saboda haka aikin ci ne babban shi ne aikin irin kungiyoyi kamar irin Chamber of Commerce shi ne cewa su an karar da mutane akan irin wannan abin ko baka so ba a bi ka din da kake a je a gaya maka a ko daga radio ne ko a jarida ko a rubuce ko a zo physically kanka a gaya maka abin da ya kamata kai shine ka saboda idan kai ba haka kakewa ba yanzu wanda yake da masana'anta in ya rufe ai ba kansa kawai ya rufe ba cutuwar wasu ma sai ta fi cutuwar da zai yi yanzu mai sai ka dauko dala miliyan 10 ka ce ka zuba ka abin sai ka shekara 20 baka abin dinta ba amma idan ya zuba ta a account da ta naira yake ci inda shine akan kansa da iyalinsa ai sai ya mutu bai su kare ba saka abu ne na taimako ba banda samun kudin abu ne kuma na taimako na taimakon kansa taimakon al'umma yan uwa da sauransu saka abu ne da ma baka da hangen ma da kungiyar da gwamnati ya kamata ta nusar sheka sai kai mun san muna karanta tarihi a 60s and 70s a gari kamar Kano da yawa da suka yi masana'antu gwamnati ta ba su kudi ta ba su bashi a dan ruwa kadan kuma aka ba su fili kyauta kuma aka masa abubuwan da suke bukata saka haɗin kan dole a yi shi mu kuma kanmu yan kasuwa da patwari wanda muke gaba wannan kungiyoyi dole mu tashi mu ankarar da mutananmu dan yanzu akwai wanda misali yanzu aka cewa yanzu bari mu aka misali yanzu kamar a ce da mayafi mayafin da yanzu kawai kamar Kano a ce ana samun mutum akwai miliyan 15 a ce matan da suke Kano kawai su miliyan 5 ne a ce kowace mace a rana za ta dauko mayafi ɗaya ta dora nawa ne ba bashin da ba ta dan kwali guda uku ko huda a ɗakin ta amma ce wannan suya muke muna kawowa so haka the market is there so ya kamata mu exploit din ta ya za mu yi shi ne ce amma zo mu sana'anta wannan abin a nan mutane wajen su iya kawo mana machine da takardar expertise mu kuma muna da market da resources da za a yi wannan abin
yau dama abin da nake so in dan kara magana kina wai abin da baya ga waɗannan kalubale na infrastructure da ake magana muna kula kwararrun da za su iya sana'antarwa kwararru misali injiniya da masana
akwai kwararru amma ba su ishe mu ba amma duniya yanzu a bude take duk wani kwaran da kake zaka iya samu shi ba zai zo yayi aiki wani ma zai baka aiki bai zo nan ba
Dr. wai a ƙarshen ƙarshe wacce rawa gwamnonin jihohi za su taka akan wannan batu ne misali baya ga ita rawar gwamnatin tarayya da ka ambata mana a baya
to gwamnoni ya kamata su gane cewa akwai manyan kungiyoyin yan kasuwa a jihohinsu suna buƙatar tuntuɓar su ba wai kawai a zaman zamantakewa da bukukuwa ba hatta a wajen tanadin kasafin kuɗi ya kamata a saurari yan kasuwa da ra'ayinsu domin a ga me ya ci gaban kasuwanci wani irin haraji za a sa musu menene zai iya taimakawa kasuwancinsu domin su kansu jihohin sa'arsu da nasararsu da ci gabansu ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samawa mutane aikin yi ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun zaman lafiyar ƙasar jihar ita kanta a ɗaya da yaran da suke ragaita da marasa aikin yi sannan bunƙasar kasuwanci da cigabansa shi ne zai daɗa bawa su kansu jihohin nan kuɗin shiga ba tare da suna ɗaukan hula a hannu suna zuwa wajen gwamnatin tsakiya bara ba
nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Deline da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewar huta lafiya
kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da za ku ji sharhin jaridun wato Najeriya
zan fara sharhin ne na yau da jaridar The Nation jaridar kuma da Detroit da sojojin Najeriya na musantar hotunan da aka bayar tun farko da ke cewa sojoji 30 ne yan kungiyar Boko Haram suka kashe a karamar hukumar Guzamala da ke jihar Borno jaridar ta ruwaito kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Texas Chukwu na musantar rahotannin da wasu kafofin yaɗa labaran kasashen waje suka ruwaito cewa yan kungiyar Boko Haram sun kai hari wani bariki da ke garin tare kuma da kashe sojoji aƙalla 30 rundunar sojojin Najeriya ta yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da rahotannin farfaganda da ake bayarwa tare da ba da tabbacin cewa rundunar sojojin Najeriya na iya ƙoƙarinta maganin an kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar ta Boko Haram sai kuma jaridar The New Telegraph jaridar kuma da Detroit shugaban kasa Muhammadu Buhari na kokawa game da farashin neman tsayawa takarar mukamin shugaban kasa da jam'iyyar ta APC ta sanya na naira miliyan 55 jaridar New Telegraph ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na bayyana wa jam'iyyar sa ta APC cewa ba shi da kuɗin da zai sayi wannan form domin kuwa shi mai karban albashi ne kuma bai da kuɗin da zai iya sayan wannan form ko shekaru 4 da suka gabata ta sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya koka da naira miliyan 27.5 da jam'iyyar APC ta sanya a matsayin kuɗin sayan form na neman tsayawa takarar neman mukamin shugaban kasa ita kuwa jaridar Vanguard ta ruwaito cewa mutane 15 ne suka rasa rayukansu a karamar hukumar ciranci da ke jihar Katsina sakamakon barkewar cutar kwalara jaridar ta ruwaito shugaban karamar hukumar ta ciranci Alhaji Yusuf Rada na cewa cutar ta barke ne a garuruwan ciranci Malali da kuma Banye inda ya zaka ma mutane 24 aka kwantar da su a asibitin Cirancin ana tsoron gudanar da zaben da za a gudanar wanda babu maguɗi a cikinsa in ji shugaba Buhari wannan dai shine kalaman da jaridar The Punch ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa a birnin Beijing na kasar China inda ya zaka yake ziyara mai taimakawa shugaban kasa ta fuskar harkokin yaɗa labarai Garba Shehu ya shaida wa 'yan jaridu cewa Muhammadu Buhari ya furta hakan ne a lokacin da yake ganawa da wasu 'yan Najeriya da ke zaune a kasar ta Sin a cewar jaridar The Punch shugaba Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa za a gudanar da zaben shekara ta 2019 cikin gaskiya da kuma rukun amana sai jaridar Daily Trust jaridar Truito cewa yanzu haka an samu baraka tsakanin bangaren tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankuso da ya koma jam'iyyar PDP daga APC da kuma bangaren tsohon gwamnan jihar ta Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon jakadan Najeriya a kasar China Ambassador Aminu Wali game da bangaren da za su rike jam'iyyar ta PDP reshen jihar Kano. Jaridar ta ruwaito kakakin Malam Ibrahim Shekarau Sule ya Usule da zargin bangaren Kwankwasiya na Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da neman karbe jam'iyyar ta PDP dungurungun a jihar Kano. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
Labarai a takaice da kuma sakonni ba da fatan gobe za ku je duk waɗannan abubuwa duka a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su baba ya kuma kirdi ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.